من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. عن أنس رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. عن أبي واقد الليث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو شرند هدو قواتن ذو الحجة إجرر من ذن الله صلى الله عليه وسلم دبو إير التوليه بدأ شرند بكت wanda ya dore da 13 ga watan 1 miladiya 2007, bayan hutu da muka yi na 'yan kwanaki, wato hutu na babbar sallah, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu gaba ɗaya waɗanda suka je hajji. Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta karɓaɓɓiya ce. Allah maɗaukakin sarki ya sa ta zama hajjan mabruran. Wannan shi ne darasinmu na 36 a cikin wannan littafi na At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih na Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kuma muna nan cikin Kitabul Ilmi, wanda shi ne kitab na littafi na uku a cikin wannan littafi na At-Tajrid As-Sarih, wanda ya kura ne daga cikin littafin Sahih Al-Bukhari. In fara da hadisai da suke magana akan al-qira'atu 'ala al-'alim aw kitabatu ahli al-'ilmi ba'dhum ila ba'd, wato karanta abin karatu ga malami shi kuma yana sauraro, wanda Imam al-Bukhari yake so ya tabbatar mana da cewa wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake yin ilimi. A karanta malami yana sauraron ka. Mun ji hadisin Imam Ibn Sa'laba, sannan kuma haka nan rubuta ilimi, a rubuto maka ka dauka ka karanta bayan ka san rubutun wane ne, ka amince da mai rubutun ka ko kuma ka san rubutunsa, ko kuma akwai wasu shaidu da suke tabbatarwa da cewa rubutunsa ne, to za ka iya ruwaya ta wannan hanya, ita ce ake kira alkitaba. Ya ka mana hadisai waɗanda suke tabbatar da haka. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه قال فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق. عبد الله بن عباس الله قال ما سيرداه yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba'atha bi kitabihi rajulan, ya aika wani mutum da littafinsa ko wasiƙarsa, wa amarahu, ya umarci wannan mutum an yadfa'ahu, ya bayar da wannan littafin ko wannan wasiƙar, ila azimir bahraini, zuwa ga shugaba ko kuma babban mutum da yake mulki al-bahrai, fadafa'ahu azim al-bahraini, wannan babban mutum da mutanen bahraini suke girmamawa shi, kuma ya isar da wannan littafin ila kisra, zuwa ga kisra. Falamma qara'ahu, yayin da kisra ya karanta abinda ke cikin wannan wasiqa, mazzaqahu, sai ya kikkita shi. Qala ibnu abbas, yace fada'a alaihim rasulullah, manzon Allah ya yi musu mummunar addu'a, an yi mazzaku kulla mazzak, ta cewa Allah ya keta su, ya yi kace-kace da su. Wannan hadisi na Abdullahi ɗan Abbas da yake cewa ba'atha bi kitabihi rajulan, rajulan a nan ba a ambaci kowa ne ne ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika, amma a san kitabul magazi, a cikin kitabul magazi Bukhari ya ambaci kowa ne ne, inda aka ambaci sunansa shine Abdullahi ibn Huzafa As-Sahmi, Abdullahi ibn Huzafa As-Sahmi, wanda ita ce riwaya sahihiya ko mafi inganci da take bayyana mana sunan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika. A cikin littafin tarihul madina na ibnu shabba, littafin tarihul madina na ibnu shabba ya ambaci sunan mutumin, amma sai ya ce hunay ibnu huzafa, wanda wannan kuskure ne, domin hunay ibnu huzafa ya mutu a lokacin yakin uhud, wanda shi ne yake auren hafsa ɗan sayyidina umar radiyallahu ta'ala anha, bayan rasuwarsa ne ko shahadarsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aure ta. Saboda haka wannan kuma aike an yi shi ne a shekara ta shida ko ta bakwai, yaƙin Uhud kuma an yi shi ne a wace shekara, shekara ta uku bayan hijira. Saboda haka aiken ya zo a makare a kan yaƙin Uhud, don haka ba zai zama Hunay ibn Huzafa ba. Abdullahi ibn Huzafa shi ne magana ne mafi inganci, ita ta zo a cikin kitabul magazi na sahihul Bukhari. Ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila azimil bahrain, yace ya kai wa wannan mutum da mutanen bahrain suke girmama shi, azim ay mu'azzab, wanda ake girmamawa, sunan shi al-munzir ibn sawa, sunan wannan mutum al-munzir ibn sawa, shi da azimul bahrain din. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba aika masa al-ala ibn al-hadrami, al-ala ibn al-hadrami shi wannan al-munzir ibn sawa ya musulunta, kuma musuluncinsa ya yi kyau, ya yi wafati bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama tun gabanin mutanen Bahrain su yi ridda, domin an samu sun yi ridda lokacin sayyidina Abubakar, lokacin da aka yi ta yayin Larabawa suka dinga yayin ridda da da'awar cewa su annabi sallallahu alaihi wasallama suka sani kuma sun bi shi, don haka kuma babu wani addini bayan ya rasu, suka koma ruwa ko kuma suka koma wuta. To shi ya yi wafati tun gabanin haka ta faru. Shi yake shugabanci a Al-Bahrain. Al-Bahrain, ina ne Al-Bahrain? Ƙasa ce a yanzu ko ba ƙasa ba ce? Ita ce daular Bahrain. To wannan da ake cewa Al-Bahrain a yanzu ba ita ce a hadisin ba. Kada ka ga Al-Bahrain ka ɗauko wannan da muka sani ka fassara hadisin da ita, ba wannan Al-Bahrain ba. Al-Bahrain shi ne wani yanki ne yana cikin ƙasar Saudiya a yanzu, yankin Al-Ahsa da Al-Qatif, duk wannan yankin a kan iyaka ne da Iraki, kan iyaka ne na iyakarsu da Iraki, wannan shi ake kira Al-Bahrain a da. Kuna tuna hadisin Abu Ubaida ibn al-Jarrah yayin da ya je can ya zo da dukiya, sahabbai aka cika masallaci da asuba saboda an kawo abin da za a raba na ganima ko na jizya. To wannan gari shi ake kira Al-Bahrain, kuma haka ake faɗarsa sawa'un ya zo abin da marfu ko mansu ko majrur. Al-Bahrain ba a cewa Al-Bahrani, kada ƙwarewa a Larabci ta sa ka ce Al-Bahrani, duk da cewa zamakshari ya hikaito cewa ana wani yana ya ce a iya faɗa haza Al-Bahrani, ya ce to amma wannan kuskure ne wanda babu wanda ya goyi bayansa a kai. Ba ga haka shi sunan yake da wannan lafazi na tasmiya, kuma kamar majrur ne a kodayaushe ko mansub. Al-Bahrain sawa'un ja'a marfu'an aw mansuban aw majruran. To da duk yanki ne da yake karkashin mulkin daular Farisa, daular Farisawa, daulatul Furs, da a karkashin su yake, kamar yanda gaba ɗayan Iraki kafin a yi gwagwarmaya ta addinin Musulunci, kafin 'yan jihadi su kwace garin Iraki su karya daular Farisa ɗin, da a ƙarƙashin Farisa daular Iraki ce, abin nan ƙasar Iraki gaba ɗaya take, da ƙasar Yaman ita ma da a ƙarƙashin daular Farisa take gaba ɗaya, duk sun mamaye ta suna musu mulkin mallaka. Ƙasar Masar da ƙasar Sham, Syria, Jordan, Palestine, Lebanon, duk wannan kuma a da tana ƙarƙashin daular Rumiya, daular Byzantiya, ke daular Romawa, su kuma su suke mulkin mallaka a wannan lokacin, a wannan yankin. Daga baya su ma a lokacin Sayyidina Umar aka cikin lokacin Sayyidina Abubakar aka fara yaƙar su, har zuwa lokacin Sayyidina Umar aka kakkarye daular. To wannan yanki yana ƙarƙashin jagorancin daula ta Faritawa, da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi aika wannan takadda ko saƙon da zai isar na musulunci zuwa ga sarkin wannan daula, sai ya aika shi ta hanyar shi Al-Munzir ibn Sawa, tunda shi kamar a lokacin kamar matsayin gwamna yake a wannan yankin. Saboda haka ya aika masa, shi kuma ya umarce shi ya umarce shi ya miƙa shi zuwa ga Azimul Furs. Fada fa'ahu Azimul Bahrain ila Kisra. Kisra laƙabi ne da ake kiran dukkan wani wanda ya taɓa sarauta a daular Farisawa a wannan lokaci. Wato laƙabi ne na sarauta, duk wanda yake sarki ana ce da shi Kisra. Sauraka ba ɗaya ba ne kamar sunan Fir'auna, fir'auna laqabi ne na sarauta duk wanda ya mulki masar a wancan lokaci fir'auna ake ce masa kamar wanda suka in su waɗanda suke mulki yaman a wancan lokaci ana ce musu ko wanda ana kiran shi tubba wanda ya mulki a yaman ana ce da shi tubba wanda suka yi kuma a habasha Ethiopia a wancan lokaci ana kiran su ne annajashi waɗanda kuma suka yi suke mulki duk wanda yake sarauta a daular rumawa ana ce da shi kaisar wanda aka laƙabi ne daga kisra sun ce sunan shi Abarwiz ibn Hormuz shi wannan kisra wanda shi ne hadisin yake magana a kansa shi ne kisra ibn Hormuz Abarwiz ibn Hormuz ibn Anu Sharwan shi ne wanda hadisin yake magana kuma yana daga cikin mugayen sarakuna da aka yi a Farisa baya ragawa duk wanda ya kama da laifi ko abinda yake ganin laifi sannan kuma yana daga cikin waɗanda suke da daha'i wato mugun shiri da mugun tanadi da dama sarakunan abin nan Farisa da aka yi a wancan lokaci da kafinsa da bayansa ba a samu wanda yake da tsanani kamar nasa ba shi ƙarshe ma mulkin ƙwatarsa ya daga ubansa lokacin da ubansa ya ga take-takensa sai ya ƙoƙari ya far masa sai shi kuma ya gudu ya je can ya haɗa ƙarfi yana ta ƙulle-ƙulle da wasu miyagun fadawa na uban ƙarshe har suka ci nasara akan uban aka kama uban to ana ga tunda babba ne kisra ne shi ma maimakon a kashe shi sai aka tsiyaye idanuwansa aka je aka aje shi a haka saboda haka ba zai ƙara amfani ba so abun su dukkan wani wanda yake da aibi na halitta to ba zai yi shugabanci ba saboda haka in ba a so mutum ya yi shugabanci ko a gutsure mai kunne ko a cire mai hanci ko a tsiyaye masa ido to idan aka yi ɗaya daga cikin waɗannan ko duka to shi kenan an haramta masa mulki ko yana da rai duk ƙasar ba za a karɓe shi ba don haka sai suka ga shi bai kamata su ma kashe shi ba sai suka tsiyaye masa idanu sai mutanen Farisa wuta suke bauta Majusawa ne tsakanin mutanen Rome kiristoci ne sun mallaki sun yi mulki a Iraki kamar yadda Zahabi yake faɗa a siyar cewa sun yi mulki a Iraki da kuma Farisa ɗin ce Farisa can yankin Iran a yanzu sun yi mulki na kwatankwacin shekara 500 suna mulki farkon sarkin da aka yi ana ce da shi Dara kuma ya daɗe yana mulki don wasu ma suna ƙaddara shekarun da yana mulki da cewa sun kai shekara 200 Allahu alamu amma dai ya daɗe yana mulki a wannan lokacin kuma sun yi sarakuna 25 daga ciki akwai mata biyu wanda daga ciki kun san Buran ina jin mun karanta hadisin ta a baya ko mun karanta hadisin lam yufliha qaumun abu karanta ba wallau amrahum imra'a wanda ita ce wannan Buran na ƙarshen su shine Zajir wanda ya halaka a zamanin Sayyidina Usman wanda ta kansa ne daular ta faɗi daga cikin waɗanda suka yi sarauta a Farisa akwai sarkin da ake kira Zul Aktaf kun san Al-Katif shine kafada da Larabci to shi kuma ana masa laƙabi da Zul Aktaf ma'abocin kafadu tun yana cikin mahaifiyarsa aka yi masa sarauta don babansa ya mutu shi kuma yana cikin mahaifiyarsa bokaye suka ce wannan da ke cikin nan shi zai mallaki ƙasar gaba ɗaya don haka sai aka ɗauko kambun sarauta aka ɗaura a cikin uwar tana tafiya tun kafin ma aka rubuta kudirin sarautarsa, aka aika dukkan wasu sasanni na kasar cewa shi ne sarki tun yana ciki. Shi wata zahabi ya ce wa haza shay'un lam yusma bi mithlihi qat, ba a taɓa jin irin wannan ba sai tun yana ciki yana sarauta. An ce suna kiran shi zul aktar, ma'abocin kafaɗu, saboda shi idan ransa ya ɓaci sai ya sauke wa mutum kafaɗa. Shi ne wanda ya gina iwani, sun ji ana iwanu Kisra, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sahabbansa alkawari cewa za su mallaki iwanu Kisra lokacin ana haƙa gwalalo a yaƙin al-Ahzab, yaƙin Khandaq, Ghazwatul Khandaq, lokacin da ya buga abin nan ɗinsa gatarinsa, yadda ke wani dutse wanda aka ci karo da shi, aka rasa yadda za a yi da shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi abin haƙan ya dake shi, walƙiya ta tashi. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa wannan walƙiyar da suka gani an nuna masa bayadu Kisra ka'annaha al-kilabu kashafat an anyabiha. To haka sahabbai a lokacin daular, a lokacin mulkin ko khilafar Sayyidina Umar a shekarar hijira ta 21, hijira tana da 21, suka karya a hijira tana 16, suka karya Madain a nan wurin, suka je suka samu iwanu Kisra a nan, suka shiga cikin wannan fada. Iwan shi ne babban fadarsa, an yi mata tanki fari kamar yadda White House take a yi. To haka a wancan shi ma kuma waɗancan azzaliman haka ginin nasu yake fari kal. Sahabbai suka gani suka yi takabbara, suna tuna alkawarin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi musu. Shi ne wanda ya gina Naysabur, garin da aka fi Imam Muslim shi ya gina wannan gari. Shi ya gina Sijistan, yanki ne a cikin Afghanistan, yankin da Kandahar ɗin suke ciki duk a gaba ɗaya, a wancan lokaci ana cewa Sijistan. Shi ya gina wannan yankin. A Sijistan aka haifi Abu Dawud mai littafin As-Sunan. Daga cikin sarakunan Kisra na ƙarshe akwai Anushirwan, shi ne kakan wannan da muke magana a kansa, kakansa. To shi ma yana daga cikin waɗanda ake cewa suna da hankali, wato tunani zurfa a cikin sarakunan da aka yi a Farisa. Shi ne wanda aka ce ya mallaki tsakanin mata da ƙwarƙwara, ya mallaki 12,000. Ya mallaki abun hawa 50,000, dabbar da za a hau. Ya mallaki giwa 100,000, ban san me ya hana a cikin hudun ba. Alfun illa wahidan, 100,000. Kuma a zamaninsa ne aka haifa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, wato shi Anushirwan. To wannan da ake magana jikansa ne, ya mutu lokacin da Abu Abdul Muttalib ya rasu. Lokaci ɗaya suka mutu lokacin da kakannin sallallahu alaihi Abdul Muttalib ya rasu, shi kuma a wannan lokacin ya rasu. Lokacin da sahabbai suka shiga iwanu Kisra, suka fasa shi, suka ƙona, an fito da abinda aka samu na zinari, an samu zinari awo na zinari, kamar ka ce gram, kilogram, an samu alf shi ne miliyan. Saboda haka mai sarauta ce babba, wacce suna da kuɗi, suna da ƙarfi, suna da dukiya, suna da sojoji. In ka karanta Futuhatul Sharq a lokaci irin yaƙe-yaƙen da aka yi na shigar da musulunci wannan nahiya, lokacin Sayyidina Umar, lokacin Sayyidina Uthman, za ta ga su duk sanda za su fito ana kaddara rundunar su daga 150 abin da ya sama sojoji a lokacin da za a ce musulmi sun an yi gagarumin gangami na sojoji a kaji an ce 30,000 ko da kadisiya sun zo da kimanin 150 musulmi a wannan lokacin ba su wuce 20,000 da wani abu ba amma suka karya su haka nan a madai fathul madai a fathu na hawan sun zo da kwatankwacin 150 musulmi a lokacin ba su fi 30,000 ba suka karya su kannin fiyatin kalilatin ghalabat fiyatan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى عظيم البحرين شيكما يكيش زواج كسرى ما لم يسنش أكوي تقديري أنا أكوي أبن ديك محزوف ما أشي سيئت في تند دقنان البحرين زيت في تشان إيواني تشان المدائن yaje can kuma a bisa al'ada zai miƙa ma wanda zai miƙa wa Kisra din ne zai yi ya miƙa masa amma a bisa al'ada akwai maza takardar da shi ne za a ba wa takardar shi kuma zai kai wataƙila ma a samu hawa biyu kafin ma a kai ga Kisra din a ba wannan sannan shi kuma ya ba wannan sannan a miƙa wa Kisra din shi kuma ya ce a karanta masa ta yi kuma shi ya ba shi kai tsaye فلما قرأه يعند يكرن تأبين ديك تكي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكراه سزوى ذا مسلم في بيجي ساقوان سيدا أن أواتهر تاكي أواتلين ياكي هكا سورة فيكي بو تد لا رباوة النسوء كي كرا سنوس سيقونا أبيني دبن سيلا تسيي فساتا مزقه سيي ككي تاشي lokacin da ya kikkita shi mai ɗan saƙo ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru shi ne fada'a alaihim rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a in an ce da'a ala to mummunar addu'a kenan da'a lahu da'a alaihi ya masa mummunar addu'a da'a lahu ya masa kikkiawar addu'a kalmar lahu da alaihi ita za ta bambance irin nau'in addu'a da'a lahu to addu'a ce ta kirki ce ud'ullaha li kaka ce ud'ullaha alayya in ka ce alayya to muna addu'a kake nema ai maka kenan ud'ullaha li fada'a alaihim sai ya musu mummunar addu'a an yumazzaqu ay bi an yumazzaqu fassarar addu'a da ya musu shine Allah ya kace da su alaihim da kisra da rundunarsa gaba daya an yumazzaqu ayi kace-kace da su kullu mumazzaqin kowace irin kacaccalawa a hadisin abdullahi ibn huzafa yake cewa falamma balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala allahumma mazziq mulkahu yayin da labari ya kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga hannu ya addu'a Allah kai kace-kace da mulkinsa a wancan lokaci shi kuma Kisra ya rubuta takarda zuwa ga gwamnansa a Yaman wanda ake ce da shi Bazan yace ya aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ka aika wa mutumin nan da yake Hijaz wato Madina ka aika masa waɗansu mutane guda biyu don su je su gargaɗe shi ni na fi ƙarfinsa ruwa ba sai an kwando ba ne a je a gaya masa to lokacin da aka tura waɗannan mutane guda biyu suna zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su abliga sahiba kuma anna rabbi qatala rabbahu fi hadhihi al-layla ku je ku gaya wa shugabanku ku ce ubangijina ya kashe ubangijinsa wato shi wancan Kisra a cikin daren nan daren talata goma ga watan Jumada'ul Ula ku je ku gaya masa a daren nan ubangiji na ya gama da nashi ubangijin, Allah ya tsora masa ɗansa shira waihi ya yi masa juyin mulki ya har abin nan ya fasa cikinsa ya kashe shi. To tun daga wannan lokaci aka fara samun tangarda a cikin masarauta din, wannan ya zo ya kashe wannan, wanda ya cire wannan, dan shi Zajir wanda shi ne ƙarshen sarki kusan guduwa aka yi da shi a buhu yana jariri, saboda baffansa shirawaihi ya ce sai ya gama da dukkan wasu wanda suke da alaka da sarauta din, dan shi ya ci gaba da sarauta. To yana ƙarami bai san da shi ba, aka guji da shi, sai bayan da wannan ya tafi aka zo babu maza gaba ɗaya da za su yi sarautar, a lokacin da aka sa mace aka sa buran. To shi ne da aka je sai aka ce akwai wani ɗa ɗan gidan sarauta wanda aka guri da shi, aka kawo shi aka tantance shi wane ne, sai aka ba shi sarautar. To yadda aka guri da shi yana jariri a cikin buhu, haka lokacin da musulmi suka haura suka shiga mada'in, haka aka sa shi a buhu aka guri da shi. To haka Allah ya kasa-kasa da mulkin Kisra da daular Farisa shekarar hijira tana 21. Wannan abu ya faru a hijira tana da shekara 7. A cikin wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rubuta littafi saƙo wanda yake ɗauke da wata da'awa a kai ma wani mutum, wanda wannan abin da yake cikin wannan littafi ya isa ya zama hujja a kansa cewa saƙo ya isan masa. Da a ce abin da za a rubuta a kai ba zai zama ilimi ba, ba zai zama hujja ba, kaga kamar ba a tsayar masa da hujja ba. Kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda ya kafa masa hujja da abin da ya rubuta masa, wannan shi yake nuna cewa ilimi yana iya tabbata a cikin littafi kuma ya zama hujja a kanmu. An gane ko? Ana iya ɗaukar ilimi ta hanyar rubutu, ta hanyar rubutu, don da ba zai zama hujja ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama ya yanke masa hangali ba, sai to ai abinda aka aiko ba hujja ba ne, ba zai zama hujja ba, ta yiwu ba ma shi ya rubuta ba kenan. Shi ya sa suka ce abinda ake nema a irin wannan ya zama na wanda zai rubuta ɗin amintacce ne, wanda za a bawa ya kai amintacce ne. Kaga ba a tunanin wajen rubutu a canza, ba a tunanin shi ɗan saƙon shi ma sun janye canza a hanya. Idan aka samu amincewar waɗannan to shi kenan. Shi yasa akan yi shaida, wato rubutaccen abu yakan zama shaida, amma lokacin da aka tabbatar da cewa abin yana da alaƙa ko ya tabbata ga shi wanda ake so a yi wa hujja da shi ko a yi wa shaida da shi. Sauraka kitabatul ilm, rubuta ilimi a wajen malamai, ko rubuta hadisi, malami daga gari kaza ya aika ma wani malami a gari kaza ya ce masa ka rubuto min hadisan nan da suke wajenka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya rubuta ya aika masa, to yana da damar ya yi ruwaya kai tsaye daga shi wancan malamin, duk da watakila ma ba su haɗu ba illa iyaka kowa labarin kowa ya ji, to amma zai iya yin ruwaya da shi ya ce wane daga wane daga wane. An gane ko? Wannan hanya ce daga cikin hanyoyin tahammul al-mu'tabara, amma da sharaɗi ya zama na wanda zai rubuta ɗin amintacce ne, in shi ba shi zai rubuta ba kenan, in shi zai rubuta shi kenan, in shi zai rubuta sannan kuma shi wanda za a rubuta wa ɗin ya zama na ya san rubutun shi wannan, ko ku a ya biyo ta hanyar wani amintacci da shi ya san rubutun mutumin. An gane ko? Kun san rubutu yana kama, wani ya iya ɗauka ya yi rubutu a ce nawa ka ɗauka nawa na ne ko ba na shi ba ne, akwai wasu in suka yi rubutu wani ya ɗauka ya kwaikwaya to sai ka zata nasu ne, alhalin ba nasu ba ne. Imamu Zahabi yana da kyan rubutu, yana daga cikin malaman da Allah ya ba su rubutu mai kyau, da shi da Abul Hajjaj al-Bizzi malaminsa, suna da rubutu mai kyau, wato akasin Ibn Taymiyyah, rubutun Ibn Taymiyyah baya karantuwa da daɗi, amma almajirinsa Zahabi rubutunsa kyakkyawa ne. To duk nuska, duk wani littafin da Zahabi ne ya rubuta shi da hannunsa, masu sai da littafi tsula kuɗi suke a kansa, saboda wawatansa ake. In dai Zahabi ne ya rubuta, kamar misali Zahabi ya ɗau Sahih Bukhari ya kwabe da hannunsa, to idan ya faɗo hannun 'yan kasuwa za su sayar, to sai sun ada, wato sun tsala kuɗi mai yawa, saboda ana son rubutun Zahabi. To akwai Ibn Nasir al-Din al-Dimashqi, wani malami ne da ya zamani da Ibn Hajar, ya rasu hijirar manzo Allah sanar 840, tsakanin rasuwarsa da Zahabi akwai shekaru masu yawa. Zahabi ya rasu hijira tana 748, shi ko wannan 840, kaga 108 ka. To amma ya nakanci rubutun Zahabi, don haka wasu littafan da yake kwafa da hannunsa, in ya fada hannun 'yan kasuwa masu sai da littafai, sukan je su ala kuɗi a kansu a kan cewa rubutun Zahabi ne. Wani lokaci da gangan malami zai ce, ai wannan littafin Zahabi ne ya rubuta shi, ka za a yi rubutun shi ne, ko baka san rubutun shi ba, kwarai mu gani eh rubutun sa ne, kwarai za ka sayi mun, sai kuma yadda ya ce. A an daɗe ana cuwa-cuwa. To saboda haka dole sai ka lakanci rubutun wancan, ka tabbata rubutun sa ne, don a iya samun wani ya yi maka abin nan. A cikin malaman hadisi akwai wani malami da ake kira Abdullahi ibn Salih al-Misri, almajirin Layth ibn Sa'ad ne, ko ma katibinsa, kamar fasinan sakatare ne na shi, shi yake rubuta masa wasu abubuwa. Ana da ce da shi Abdullahi ibn Salih mutumin Masar ne. Malamai sun soke ruwayoyinsa, ba a yadda da ruwayarsa, saboda an ce Allah ya jarrabe shi da wani mugun makoci. Mugun makoci Allah ya jarrabe shi da shi, idan ya iya rubutun shi Abdullahi ibn Salih, in ka ga rubutun sa fa ka ce rubutun Abdullahi ibn Salih. To Abdullahi ibn Salih din da zai je rubuto hadisai na malamai, hadisin Layth ibn Sa'ad, wanda wato aya ce daga cikin ayoyin hadisi, shi Layth ibn Sa'ad babba ne, sa'an su Imam Malik ne. To wannan yana rubuta hadisansa, yana zuwa ya aje a gida, sai wancan mugun makocin nasa sai ya zauna ya rubuta wasu hadisai ba na Abdullahi ibn Salih din ba, wasu ma ba daidai ba, sai je ho masa ta katanga. Shi kuma da safe in ya tashi ya ga takardu haka, ya duba ya ga rubutunsa, ce a waɗannan ko yara ne ko iska ce, sai ya ɗauka sai ya haɗa da waɗancan. Yana zaton rubutunsa ne, saboda yadda wancan ya ƙware wajen ɗaukar rubutunsa. To malamai kuma sun gane, saboda haka suka fahimci cikin hadisan Abdullahi ibn Salih akwai hadisai marasa kyau da suke ta zuwa. Da haka da suka ga haka sai batar shaida, suke cewa dole ne ya zama na kasar rubutun, in mutum kansa gane rubutunsa ba, kitabatul ilm, cewa rubutun ya ɗashi, an gane ko? Ko an huka fi yadi maktumul azrfa naqsh rasulullah, farin zoban sa sai wanda ya umar fa da sa kake nufi iti na bayan ta wata kadda da za ta zo face, sai in sun ga an buga stamfi ba za su amince da wata takarda ba, sai wacce suka ga wanda ya rubuto din ya yi stamfi a ƙasa. To tunda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fattakhadha khataman min sidda, sai ya riki wani zobe na azurfa. Al-Khattabi mai littafin alamun hadith yana cewa lam yakun libasul khatam min adatil arab, sa zobe ba al'ada ce ta larabawa. Falamma arada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yaktub, yayin da manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya so ya rubuta alal muluk, ya rubuta zuwa ga sarakuna, ittakhadha al khatam, sai ya yi sa aka yi masa zobe min zahab, amma na azurfa, na zinari. Sun baraja anhu lima fihi min zina, daga baya sai ya fasa sa na zoba na azurfa din saboda adam da yake tattare da shi wani ma yaksha min alfitna kuma abinda yake tsoro na fitnuwa da kalkalen duniya sai ya mayar da shi na azurfa waje ala fassahu mimma yaliba kuni kaffihi ya juya kansa ya dawo daga cikin tafin hannunsa dan ya zama da dai a fahimci ba dan kawai ya yi kwalliyarin shi ba abul fathil ya amuri yana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya riki wannan zobe a shekara ta 7 amma wasu sun ce a shekara ta 6 zai yi a ƙarshen shekara ta 6 farkon shekara ta 7 yayin da ya so ya rubuta wa sarakuna kamar yadda ya zo a waccan ruwaya ta cikin kitabul magazi a lokacin da aka samu sulhu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa sulhul Hudaybiya a wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara ta 6 ya yi ta aika manzanni kuma zuwa a sauran sassa na duniya yana isar musu da sako to a wannan lokaci bukatar haka ta sa yayi wannan zobe fattakhadha khataman min sidda naqshuhu muhammadur rasulullah abinda yake rubuta a ciki shine muhammadun rasulullah wannan shi da aka rubuta akan zinar ya zo a ruwaya wata ruwaya ta Anas muhammadun fi satr rasulu fi satr Allah fi satr wato kowace sadara to muhammadun rasulu Allah dan a haka ne zai yi kan ya zama abin nan dan ya zama haka kan zai tsawo an gane ku to ya zo a hadisi cikin Bukhari cewa haka
kullar rubutu ya zama a juye in ba rubuta shi a juye ba in aka buga shi sai ya fito a juye saboda wasu suka ce abin da yake daidai da hankali shine mu fahimci a juye suke dan su fito daidai in an buga su in an buga shi wani yace shi yana ga ai al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga al'ada dan haka za a iya rubuta shi din daidai kuma a buga fito daidai amma wannan duk abu ne da sai inda dalili irin tsaba ya girmama wadannan ke saboda haka shi af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam kharijatan an al'ada don haka zai yi an rubuta shi din daidai kuma an buga ya fito daidai amma da haka din yake faruwa da sahabbai sun fada don wani abu ne da irin sa akan so a fada amma ba su fada haka ba wani ce shi yana ganin an fara rubuta daga ƙasa ne zuwa sama don sunan Allah ya zama a sama babu wani abu sama da shi kan gane ko an gane abin da yake nufi ya zama muhammadun a ƙasa rasulu ya biyo baya Allahu ya zo sama can wai saboda lafzul jalala ya zama shi ne a sama amma wannan duk shi ruwaya cewa ta yi faza'ala fi salasati asfar muhammadun rasulullah fi salasati asfar rubutu ta sama ake yin ƙasa ba ta ƙasa ake yin sama ba in ka ce ta ƙasa aka yi sama sai ka kawo inda domin ka fitar da abin daga sigar da aka sani in an ce ya rubuta cikin sadara uku abinda kowa mai karatu zai fahimta ya rubuta shi daga sama yayi wa ƙasa ba daga ƙasa yayi sama ba in kai kace daga ƙasa aka yi sama to kai ne kake buƙatar ka kawo dalilin da zai nuna cewa an fita daga tsarin da aka san ana rubutu akan sa an gane ko yawwa to lokacin da yayi wannan ya hana kowane sahabi fala yanqushanna ahadun mithlahu annabi yace kada kuma wani ya kuskura shi ba yayi zobe ya rubuta muhammadun rasulullah akai tunda manufar da ta sa aka yi sai zama babu ita in kowa da kowa zai yi kaga ba za a iya fahimtar cewa kenan wannan takaddar daga manzo Allah lalle take ba ai ka ce to ai ku duk kowa ma haka yake rubuta a zuban kai din nan magana ka gani a ga haka yake ni ban yarda ba kai ka rubuta ma to dan gudun kada a fitar abin daga manufarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala yanqushanna ahadun mithlahu wasu suka ce wanda ya takaita a lokacinsa saboda anan ne hikimar hanin take. Bayan sa hanin ya tafiya ya saraya, ba za a hana ba don wani yayi. Wasu kuma suka ce a yana daga cikin khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu malaman sun ce khasa'i, saboda haka hanin kenan har yanzu yana aiki. Fala yanqushanna ahadun mithlahu, don haka kada wani ya zube ya rubuta Muhammadur Rasulullah kamar yanda na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. An gane? Amma malamai sun yi sabani, wasu sun dauki hanin saboda waccan hikimar. Don haka kaga bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mahzurin ya kau. Wal hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Kamar wanda suka ce khasa'is din sa ne wani abu ne da Allah ya kebe shi da su. To kenan babu wanda ya kamata yi. Allahu a'lam. Sahabbai sun yi ta rubuta wasu abubuwa su ma'ana su, amma ba su rubuta wannan din ba. In mutum ya rubuta littafin At-Taratibul Idariya na Al-Kittani, littafin Kittani da ya tara irin wasu abubuwa da suka shafa haka na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai ga maganar zobe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan zobe ya ci gaba da zama a hannunsa har lokacin da ya wafati, ya koma hannun sayyidina Abubakar. Lokacin da ya wafati ya koma hannun sayyidina Umar. Lokacin da ya wafati ya koma hannun sayyidina Uthman. A lokacin sayyidina Uthman ne ya fada cikin Bi'ru Aris. Bi'ru Aris rijiya ce a Quba, a yanzu kusan masallacin Quba ya rufe ta, babu ita yanzu. Fadada masallacin Quba ya hada da ita. To a cikin wannan rijiyar ya fada, shi ne ƙarshen kissar shi wannan zobe. Ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi, ana sai ce ka'anni kamar ina ganin bayadihi farinsa, da azurfa ce fara ce, fi yadihi, fi yadihi. Anan sun ce akwai kad, zoban ne a cikin yatsan ko yatsan ne a cikin zoban? A cikin yatsan, wane ne a ciki? Yawon. Amma nan aka ce ka'anni anzuru, anzuru ila bayadihi fi yadihi. Ya zama shi ne a cikin hannun, ba hannun ne a cikin zoban ba. An gane ko? Kenan in ba dan an yi kalbu din ba kamata ya zama me? Ka'anni anzuru bayada yadihi, ka'anni anzuruhu, ka'anni anzuru yadahu fihi. To anan anan akwai itlaqul juz'i al-kulli wa iradatul juz'i. Abu biyu ne anan, an ce hannu, hannu tun daga nan zuwa nan hannu ne, amma ana nufin yatsa, ana nufin khunsar dinsa sallallahu alaihi wasallama, yatsansa na kusa da wannan, yatsansa na kusa da dan karamin dan yatsa. Me yake ce masa? Wannan ne bunsur, wannan khunsur. To mai sunan shi da Hausa ni wannan da tambaya malarin tilaga mu. Wannan babban dan yatsa shi ma dai ba suna bane. Wannan manuniya, wannan na tsakiya babban, to na kusa da dogon fa. To da a larabci duk suna da suna aiko. Al-Ibham, wannan mai sunan shi As-Sababa, wannan Al-Wusta, wannan Al-Khunsur, wannan Al-Bunsur. Amma a Hausa sai dai a ce ƙarami babban manuniya, babban ɗan yatsa ƙarami manuniya, sauran kuma na tsakiya, ɗayan kuma shi ne wanda mai zoban shi ne aka rasa sunansa. Na kusa da ɗan ƙaramin ɗan yatsa. To a jiki yake, amma an ce hannu, wannan duk siga ce ta maganar Larabawa. Yaduhu anan usbu'uhu ake ne. An gane? Usbu'uhu fil khatam, yatsan ne a cikin abin nan ɗin, ba a cikin zoban ba zoban ne a cikin yatsan ba an gane ko yawa to haka ta zo anan mubhama amma a wasu gurare a kitabul libas manzalla sallallahu alaihi wasallama a ruwayar Anas din a ciki yayi bayanin yatsan sa na da abin nan hannun sa na dama alamai sun yi ta magana akan na dama da na hagu wasu ruwayoyin sun zo maganar hagu akwai ruwayoyin da suka zo da hagu kuma a sunan abi daud ya kawo ruwaya ɗaya daga cikin ruwayoyin a hadisin ibn umar da ta ambaci hagu to amma ya wasafta ta da shuzuz a nuna shazzaci mafiya yawanci waɗanda suka ruwaito hadisin suna faɗar hannun dama ne ba hannun hagu ba wasu kuma suka yi ƙoƙari su jamma a tsakanin ruwayoyin da suka zo ya inganta cewa Abdullahi dan Abbas yana sa a hagu kuma ya ce haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to wasu suka yi ta ƙoƙarin ya za su yi magana akan hagu ko dama manzon Allah a hagu ya sa ko dama wasu suka ce na azurfaɗin da ya fara yi na zinari da ya fara yi ya sa a dama lokacin da ya dawo da shi na azurfa sai ya mai da shi a hagu wasu suka ce da farko ya fara sawa a hagu a dama daga baya ya dawo da shi hagu wasu suka faɗi akasi da hagu ya fara ya koma dama wasu suka ce idan an rike shi ne dan ado a sa a dama in kuma an rike shi ne dan aiki kamar irin wannan sai a sa a hagu domin shi zai fi sauki in ka tashi dauka ka dauka da dama kamar ita hagu din ajiya kamata in ka tashi dauka sai ka sa hannunka na dama ka dauko kace haka in na aiki ne sai ka sa a hagu in na ado ne na kwalliya ne to ba ma yin zobe na aiki ko akwai wani zobe zoben aiki to wasu suka ce babu wani bambanci tsakanin sa shi a dama ko a sa shi a hagu malamai dai ba wanda ya haramta sawa a hagu a kula da wannan kada wani ya gani ya ce kai ya kuma haka babu inda malamai suka haramta suna magana al-afdal wanne yafi wanne ne wannan ko wannan haka wasu sun furin jayar da hagu wasu sun furin jayar da dama wasu suka ce duk ɗaya ne ko ina ka saka wasu suka ce a in akwai sunan Allah a jiki ka sa a dama saboda na hagu mutum yana abin da yake ba mai tsarki da shi yana tsarki da shi yana ɗaukar wani abu mara kyau shara ko wani abu da hannun hagu to kada ya sa wani zobe da yake ɗauke da sunan Allah a jikin hannunsa na hagu amma in babu sunan Allah to duk a inda ya sa ma ɗaya ne kana iya kiyasta agogo akan wannan dan shi ma wasu ana ta daru wasu sai su dawo da agogon su dama ke ai akwai koyi da kafirai in ka sa a hagu to ka daina sa agogon mana duka to ya fi kyau ka yi kiyasan sa da zobe ma akan komai saboda haka inda ya fi maka sauki kaga dama za ka sa a dama ana magana ya sa zobe a hagu a wannan suke ya suka ne eto amma wani ai an san cewa amun ne maksus kuma wannan wani kiyasansa da zobe ya fi kai kiyasansa da komai da amfanin da zobe yake yi masa da amfanin da agogo yake yi maka sun fi kusa kai yanzu zoben baya maka wani amfani kawai sai dai kai kwalliya a wai haka kawai ka sa zobe kana jin kana da lada a kaya ba wani lada a mazala ya hana ka taba gemu ko yawwa inda ba shi ma zobe ya ce kowa ya sa shikenan ba wanda ya sai ce ba za a sa ba kowa ahlus sunna ta yi zobe amma gemu da aka ce kowa abinda inda sunna za ka yi dole ka bar shi an gane ko haka ba ka hada zobe da gemu ba su masu faɗar haka ɗin bai kamata su faɗa haka ba an koma tambayoyi kenan ya halatta ka gane ko ya halatta wasu suna cewa mustahabbi ne amma istihbab Mm-hmm. shi ma ya halatta ba annabi ya ce in tamis walau khataman min hadid ko na dutse ko na karfe duk wanda kake da halin sawa banda na zinariya to sani ba za mu shiga hadisi na gaba عن أبي واقل الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عز وجل عنه حديث أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أبو واقد الإمام البخاري كان تاريخ الكبير يا أم بتسونا سدتشيوا الحارث ابن عوف الحارث ابن عوف أوسو لتتفن أنا أم بتسونا الحارث ابن مالك ولكن سونيش الحارث ابن عوف والحارث ابن مالك الليثي رضي الله تعالى عنه يا هل التياك بدر ana lissafa shi daga cikin mutanen Madina ya halacci yakin Badar ya halacci ghazwatu Hunayn kuntuno hadisin nan mashhuri ij'al lana zata anwaq kama lahum zatu anwaq sunan Abi Dawud shi wannan ai shi ruwato shi wannan kuma lokacin da suke tafiya ne ghazwatu Hunayn da aka yi bayan sulhul Hudaybiyah to ya halarci wannan yaki ya halarci fathu makka daga baya ya koma makka da zama amma asalinsa mutumin Madina ne wannan shine hadisin sa kwaya ɗaya tal a cikin sahihul Bukhari banda wannan hadisin ba a ruwaito Buhari bai ruwaito wani hadisi na Abu Waqid ba sai wannan shi kadai ne ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da 68 yana da kusan shekara 80 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun yana zaune a wasu nusakin baina huwa jalisun duk daya ne bainama ko baina huwa jalisun yana zaune fil masjid a masallacin sa na Madina wan nasu ma'ahu mutane na tattare da shi wato kamar halaka ta ilimi an zazzauna yana karantarwa yana huduba yana karantarwa id aqbala thalathatu nafari a irin wannan siyaki a gurin wasu malaman luga ba sa san a ƙara id kamar asmu'i yana cewa hadhihi luga ghairu fasiha ce bainama huwa jalisun aqbala ka a ce id amma ya zo a cikin ruwayoyi saboda haka mu a gun mun ruwayar abin hadisi hujja ne hatta a luga hadisin da muka karanta na baya hadisin imam ai shi ma idin ta zo ko abin ko bata zo ba nan bainama nahnu julusun ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulun anan ba id amma akwai gurin da suka zo a wasu nusakin da id to shi al asmu'i yana ga id da idha fi jawabi bainama غير فصيح اذ اقبل ثلاثه نفر سيغا متوم اكو نفر بالتحريك نفر ككتي نفر بالتحريك نفر متاني غدا اكو كلمه نفر على عربي تانا نفي متوم اكو زوا 10 daga متوم اكو زوا 10 دو انا كيرن سو نفر با كيرن متوم 2 نفر على غرباتتشن لارابشي ني سيغا متوم 1 ما انشي مسا نفر ce nafar wahid kalmar nafar sai sun kai uku abinda ya kai goma su ake kira nafar kuma ismu jam'i ne kamar kalmar rahab shi yasa takan zo ta mis thalathatu nafar tis'atu rahab idza aqbala thalathatu nafar sai ga mutane uku sun taho sun fuskanto fa aqbalat nani biyu suka fuskanto ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam san yace aqbala thalatha sannan kuma yace aqbala isnani kaga iqbalali kenan sau biyu kamar sun taho a hanya suka shigo masallacin za su wuce haka sai kuma wasu suka dawo inda halka take an gane ko ka wasu shigo daga nan za su wuce haka kaga aqbala uku kenan su ukun suka shigo haka saboda haka biyu sai suka yi wannan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kun ga fuskantowar biyu ne fuskantowa daga nahiya ta masallaci da kuma bayan sun zo za su shude suka kuma fuskantowa an gane fuskantowa biyu ce da farko yace aqbala thalathatu nafar sai kuma yace aqbala ithnani haka thalathatu nafar sun shigo daga kofa su uku gaba daya da suka zo za su shude aqbala ithnani sai biyu suka nufo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka yazo a hadisin Anas ruwayar Anas ta wannan hadisi akwai ta a cikin kitabul mustadrak na hakim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'idu ashabahu fa idza thalathatu nafar yamurruna zalla yana karantar da sahabbansa sai ga mutane uku sun zo shudewa saboda kaga a ukun suka zo wucewa biyu sai suka nufo inda ake karatu shi yasa zurqani a cikin sharhin sa na muwadda yace yahtamilu an yakunu aqbalu min nahiyatin min nawahi almasjid kamar yadda muka fada ta wani bangare na masallaci ghairu nahiyatin lati yajlisu fiha rasulullah ba daga nahiyar da manzo Allah ke zaune ba wa dhahaba wahidun dan sai ya tafi sa bi suka zo suka nufo wajen karatu sai kuma sai kama gaban sa qala fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ay ala majlisi rasulillah ba a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kace ala bi ma'ana inda ay inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka tsaya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan amma ɗaya daga cikin su sai yaga wata kafa fil halqa a cikin da'ira da ake zaune sai ga wata kafa da zai iya zuwa ya zauna fajalasa fiha sai ya je zauna wa amma al-akhar amma ɗayan fajalasa khalfahum sai ya tsaya a bayan sahabbai da suke zaune wa amma al-thalith amma na ukun fa adbara zahiban sai juya ya tafi sa abinsa falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama abinda yake na karantarwa قال سيتي الا اخبركم عن النفر الثلاثه بذن باكو لبارون ودنن متانن uku ba suka ce eh abamu ya rasulullah قال اما احدهم اما daya daga cikin su fa awa ila allah ya tattaru zuwa ga allah fa awahu allah sai allah ya tattaru shi wa amma al akhar amma dayan fastahya ya ji kunya fastahya allah minhu sai allah ya ji kunyar sa وأما الآخر لا ينكوا فأعرض الله عز وجل أو دروا فأعرض يا جو يا ابن سأ فأعرض الله عز وجل عنه سألا يا جو يا كاليش يا جو يا بجري مسأ مزالت فأوى أما أحدهما أما الآخر أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله هكذا كرنا أوى تفرق بالقصر تبيو بالمد naga wasu nuskokin na sahih al-bukhari masu wasalin sa wasalin da su fa awa ila allah fa awahu allah kusuri fa awa na farkon ba ja fa awa ila allah fa awahu allah saboda idza kana laziman kana maqsuran wa idza kana mutaaddiyan kana mamdudan in yazo maqsur to lazim ne fi'il ne lazimi ga wanda suka san nahwu ba da kowa nake ba da wanda ya san nahwu in aka ce awa fi'ili ne lazimi la yahtaju ila maf'ulin bihi kamar yadda Allah yake cewa innahum fityatun إذ أول فتية إلى الكهف إذ أول فتية با أوابا كو تو أما إيا كسن شي ممدود ينا دمدا تو ينا يحتاج إلى مفعول به فآويناهما إلى ربوة أنقالي والنص فأوى إلى الله يا تترو زواغ أبنجيجي فآواه الله سي الله يتتروش ما لم يسوك شيء معنى أوى إلى الله أي لجاء إليه يا فكي زواغ أبنجيجي كوكو ميا تترو زوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والنشين الظاهري ya tattaro zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga majalisin da ake ambaton Allah ya shiga gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune da masoya Allah waliyan Allah sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan tawaga fa awahu Allah sai Allah ya tattaro shi sai Allah ya karbe shi sai Allah ya matso da shi ya kusanto shi Allah ya amsa buƙatarsa wato Allah madaukakin sarki jazahu bi nadiri fi'lihi ya sakan ka masa da kwatankwacin irin aikin sa ya tattaro shi zuwa ga rahmarsa zuwa ga yardarsa amma dayan fastahya sai yaji kunya yaji kunyar ya keta tsakankanin mutane yana jin kunya ga yana keta mutane ya ji kunyar waɗanda suke wannan guri ya ji kunyar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko kuma ya ji kunyar ya juya ya tafi kamar yadda ɗayan ya tafi wasu malamai suka ce ya ji kunyar abin kunya ne ana karatu har ka zo gurin kuma kawai ka buga babur ɗinka ka tafi ko kai kawai ka juya ko ba wani uzuri ya ji kunyar wannan arwayar Anas a cikin mustadrak tana cewa wa madha thani qalilan dayan ya dan shiga kadan thumma jaa sannan yazo fajala sai zauna fastahya Allah minhu sai Allah ya ji kunyarsa ana akwai isbatu sifati alhaya'i lillahi subhanahu wa ta'ala sifar kunya sifar kunya ɗaya ce daga cikin sifatullah sifatul al-ikhtiyariya ake kira sifatullah al-ikhtiyariya asha'ira ba sa tabbatar da sifofin Allah al-ikhtiyariya mu ahlus sunna muke tabbatar da su kama yaliqu bi jalalillahi subhanahu wa ta'ala wa 'azamatihi muna tabbatar duk wata sifa da Allah ya sifanta kansa da shi ko wani aiki da jingina wa kansa ba tare da ta'dili ba tare da tahrifi ba tare da takyifi ba tare da tamfili ba waɗannan abubuwan hudu gaba ɗaya muna tsarkake sifofin Allah daga gare su ba ma tahrifi a jirkita ma'anar a ba ta wata ma'ana daban ba ma yin wannan tahriful ma'anawi ko tahriful lafzi a canza lafazin ma istawa ake istaula a ƙara lamun istawa sai a ƙara wata lamun kamar hinta da Allah ya ce wa banu isra'ila sai hinta suka ƙara wata nu'ara a tsakanin ha'un din da ta din Allah ya kama su da wannan laifi to wa ba za mu ƙara wata lamun ba tsakanin wannan wawun da ya mu ce istaula istawa Allah ce istawa haka istawa ma'anarsa istawa babu tahriful lafzi babu tahriful ma'anawi mu ce ai ma'anar abun alqaharu ake nufi ko alghalabatu ake nufi mu karya ma'anarsa ta zahiri mu dauko ta ma'ana wadda ba ita ce aka sani hatta a rugar larabci din ba za mu yi wannan ba haka babu tahrifi babu ta'tili ta'tili shine mu canza ma'anar gaba daya tahrifi shi yake kaiwa ta'tili shi yake kaiwa ai tahrifi babu takyif ba ma tambayar kayfiya la nas'alu anil kayfiya was-sura wal hay'a yaya aiki abun yaya Allah yayi kaza yaya yayi kaza ba ma tambayar kayfiya shine takyif wala tamthil ba ma masala shi shine taswiyatihi bi shay'in min makhluqatihi ba ma cewa daidaito irin na wani ko irin na wanci ba ma kwatanta shi da wani wasu abubuwa guda a waɗannan abubuwa guda hudu duk muna tsarkake Allah daga gare su da tahrifi da ta'tili tahrifi shi ke jawo ta'tili tahrif in ka harrafa lafazin to sai ka wannan zai jawo ka rushe ma'anar, sannan takyifi shi yake jawo tamthil lokacin da kake cewa kaifa kaifa kaifa, kamar yadda wani dan bid'a ya zo cewa malik kaifa tsawa, malik yake a fitan min da shi dan bid'a ne, to kaifa ita take jawo tamthili, kaga kana tambayar kaifa to kana neman a masala maka kenan. To duk mu muna tsarkake Allah daga wannan a sifatul haya'i ta tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wannan, haka nan hadisin da ibnu hibban ya rawaito an salman al farisi marfu'an wa mawqufan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran, inna allaha hayyun karim, Allah mai kunya ne mai karamci, yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannayensa biyu yana addu'a ya dawo da su zero, ya dawo da su fayau babu komai. Haka dan ya tabbata cikin hadisin Abu Dawud da Nasa'i da salsala mai kyau, hadisin Abu Ya'la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana wanka a fili filin Allah bila izari ko bai daura wani kwarjille a jikinsa ba, filin Allah yana wanka subhanallahi, fasa'ada al-minbar sannan manzo Allah ya hawo minbari fahamidallah ya gode wa Allah ya yabe shi, sannan ya ce inna Allah azza wa jalla hayyun sittir yuhibbu al-haya'a was-sitr فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. Allah mai kunya ne kuma mai sitircewa ne, yana san kunya yana san sitircewa, idan ɗayanku yana wanka to ya sitirci kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da sifofi hayyun, ya sifanta shi da sittir, kalmar sattar wannan lam tarid la fil kitabi wala fis sunnah, sauraka sittir ba sattar ba, abinda ya zo a cikin hadisi sittir ba sattar ba, abu sattar abu sittir shi ne daidai, an gane ko? Sauraka mu ba ma margwada suhofin Ubangiji mu ba su wasu ma'anoni, muna barin su yadda suke illa iyaka, muna tsarkake shi daga kamanceceniya, wannan sifa ce ta fi'il, sifa ce ikhtiyariya, kamar maganarsa, kamar jinsa, kamar ganinsa, mun tabbatar yana ji, yana gani, yana magana, mun tabbatar yana yin wannan san da yaso a inda yaso a yadda yaso, an gane ko? Yadda muka san maganar mu da jin mu da ganin mu, maganar Ubangiji ba ta yi daidai da tamu ba, duk da muna magana muna ji muna gani, amma mukan tabbatar wa da Allah shi ma waɗannan sifofi tare da tsarkake sifofin Allah da su yi kama da namu, to haka nan kowace ma sifa kamar yadda muke tabbatar masa da zati ba tare da mun dauki kwatanta zatinsa da irin namu ba, muna da jiki da zati, Ubangiji ma yana da zati, to in ka ce zatuhu la yushbihu zawat, to haka nan ka dauki sifofinsa, lahu yadani wa yadahu la tushbitu al-aid la tushbihu al-aidi, lahu aynani wa aynahu la tushbit, lahu yaminun wa kilta ar-rahman yamin wa kilta ilay ar-rahman yamin, wadannan su ake kira sifatul zat, صفات الافعال صفات الاختياريه سوني كما سو مغانا سو 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 جي سو غني الله دو yana yin wannan an gane ko fastahya fastahya الله منه واما الاخر اما دين كما فاعرض سي يبجري فاعرض الله عنه عز وجل ubangiji ya bujire masa ko dai ya zamana Allah ya bujire masa in ya zan musulmi ne saboda ya tafi babu hanzari ya tafi babu hanzari in ya zama munafiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da yake zuciyarsa shikenan ya Allah madaukakin sarki ya bujire masa kamar yadda ya bujire wa munafikai ko dai ya zama wannan labari ne manzo Allah yake bayarwa ko ya zama addu'a yake amma yafi ya zama yafi kamata mu dauke shi a matsayin khabar ne domin ya zo a riwayar Anas inda al-Hakim wa amma al-akhar fastaghna fastaghna Allahu anhu ya wadatu baya san shi ma Allah ya wadatu gabarinsa wanda yana nuna mana khabar ne wannan hadisi yana da fa'idoji da dama wanda watakila sai karatu na gaba insha Allah kafin mu shiga kara abin nan hadisi na mai biye masa za mu faɗi wasu daga cikin fa'idojin da suke da alaka da wannan hadisi kuma suke da alaka da kitabul ilmi kai tsaye wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kace ya tafi zamu hakura anan amsa tambayoyi insha Allah sai sati mai zuwa zamu hada su da tambayoyin wannan sati mu ansa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam.
بسم الله.